الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايحك أهواء مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مو دعرضك ساكي سادوا أولا بجري من البركة مسلاة الإخلاص da ke nan birnin Kano a wannan yammaci na talata 3 ga watan Dhulqa'dah shekara ta 447 ta hijirar ma'aikin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da 20 ga watan 4 na shekara ta 2026 miladiya. Cikin karatunmu na darussan tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda muke karatu a cikin suratul Nahl, kuma muka yi karatu zuwa aya ta 18, yau za mu dora daga aya ta 19 da yardar Allah. Alaramma wallahu ya'lamu ma tusirrun.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والذين يدعون من لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.
نعم.
أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون.
الله يا البركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيام يبعثون. وبنجزم بجر مارة أوكاكا يشي والله يعلم الله شيني واندك يتندى ما تسرون وما تعلنون، أبندا كوكي أويوا دا أبندا كوكي بيناوا. والذين يدعون من دون الله، أما وطندا ما تشركا سكي كرنسو كما بايان الله، لا يخلقون شيئا سبتا إحلتر كومي وهم يخلقون، سيدي سوني ما أكي حلتر سو، أموات متتوني غير أحياء برا ييوبا، وما يشعرون أيان يبعثون، kuma ba ta ma sanin yaushe ne za a tayar da su. Allah madaukakin sarki ya ci gaba da tabbatar da tauhidi a cikin waɗannan ayoyi, kamar yadda ya tabbatar a cikin ayoyin da muka karanta a baya. Allah ya yi bayani akan kadaituwarsa wajen halitta da kuma kula da halitta, wanda shine ya tabbatar da tauhidin rububiyya. A cikin ayoyin da muka karanta na inda Allah madaukakin sarki yake tambaya cewa afa man yakhluqu kaman la yakhluq, shin mai halitta zai yi daidai da wanda baya halitta? To, waɗannan ayoyi na yanzu kuma Allah yana magana ne akan cikarsa wajen siffofi na kamala, wanda shike tabbatar da nau'in tauhidi na biyu wanda ake cewa tauhidul asma'i was sifat, wato kadaita Allah a cikin sunayensa da siffofinsa. Ta ina muka samu wannan? Shine fadin Allah ta'ala, wallahu kaji sunansa ya fito, ya'lamu kaji siffarsa ta fito. Sunan na Allah shine tauhidul asma, aikin na ya'lamu shine siffar, shine tauhidul asma'i was sifat. Wallahu ya'lamu, Allah shine mai sanin, ma tusirruna, wannan ma din masdariya ce, bi ma'ana ya'lamu alladhi, a mausula ce, Allah ya san komai, alladhi tusirrunahu ay tukfunahu wa ma tu'linun ay tuzhiruna, duk abinda kuka koye da duk abinda kuka bayyana shi a wurin Allah duk daya ne. Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustaqim bil-layli wa saribun bin-nahar wa in tajhar bil-qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Idan ka ga dama kai magana a bayyane, Allah ya san na bayyanan, ya san na koye, ya san na koyen cikin koye. Asirra aljahra shine wanda kai wani yaji, asirra shine abinda kai wani bai ji ba sai kai kadai ka ji, wa akfa shine wanda kai ma baka ji ba amma Allah ya ji, shine abinda zaka faɗa a zuciyarka baka ji ka faɗa ba amma ka tunane. To shi Allah madaukakin sarki ya san ko wancan, shine ma'anan ya'lamu ma tusirrun. Shi yasa Allah madaukakin sarki dan ya nuna maka isarsa wajen sanin abinda kuke koyewa, da yana labari akan kikayar Annabi Yusuf da ƴan uwansa. Sai ce da ƴan uwan suka zo sai suka ce da shi, in yasdiq, idan wannan dan uwan yayi sata, faqad saraka aqul lahu min qablu, dan uwansa dama ya taba sata. Suna nufi waye? Su bautan a gaban mai gida da yanzu suke neman taimakonsa, shi suke cewa shi ma farawo ne ba, saboda su basu sani ba. To sai Allah ce fa asarraha yusufu fi nafsihi, sai Annabi Yusuf ya koye wani zance a cikin ransa, wa lam yubdiha lahum, bai gaya musu ba, shi ma bai faɗa ya ji ba, fi nafsihi a cikin zuciyarsa ne. Ala Allah sai ce ga abin da ya faɗa a ransa, sai ce antum sharrun makanan wallahu a'lamu bima tasifun, ya ce ku ne dai kuke mummunan matsayi ba ni da ɗan uwana ba, Allah ya san abin da kuke siffantawa da kuke cewa ni ɓarawo ne, ɗan uwana ɓarawo ne, mu ba ɓarayi ba ne. Ai bai gaya musu ba, don in ya faɗa zai ɓata filan ɗin. Sai Allah ce fa asarraha, ya ɓoye a ransa, kaga bai faɗa ba ma, amma Allah ya san abin da bai ma faɗa ba, inda ya faɗan me zai faɗa, shine wallahu ya'lamu ma tusirrun. Ko da za ka ɓoye wani zance a cikin zuciyarka, kana nufin za ka faɗa, sai ka fasa faɗa, to Allah ya riga ya sani, ba ma sai ka fasa ba, da ɗaya ne da wanda ka faɗa da wanda baka faɗa ba, idan a wajen saninsa ne, sai dai ya bambanta a wajen hukunci, amma a wajen saninsa shi Allah duk ɗaya ne. Wallahu ya'lamu ma tusirrun, abinda kuke ɓoyewa, wa ma tu'linun, da abinda kuke bayyanawa. Wallazina yad'una min dunillah, amma waɗanda suke kira koma bayan Allah, wannan yad'unan ya kawo shi akan damirul gha'ib, yana magana akan masu bauta wa waɗansu koma bayan Allah, waɗanda suke kiransu suna neman taimakonsu da agajinsu akan abinda sun san ba za su iya ba, Allah kaɗai ke iyawa. Wannan ita ce kira'ar da Hafs riwayarsa, shi kaɗai yake wannan karantawa a cikin Al-Qurra'u Saba. Yaqub al-Hadrami a cikin Al-Ashara shi ma ka yake karantawa, amma duk sauran masu kira'a suna karanta wallazina tad'una min dunillahi. To amma nan da yace yad'una, yana magana akan su masu bauta wa waɗansu kuma bayan Allah. In kuma yace wallazina tad'una, yana magana da su kai tsaye kenan. والذين يدعون من دون الله ودان da suke kiran su koma bayan Allah din nan su kuma la yakhluquna shay'an bas cancanta a kira su ba saboda su ba su halicci komai ba wahum yukhlaqun su ma halittar su suka ga ana yi sawa'un abinda aka rika a matsayin ubangiji ake roƙon sa mutum ne gani ne kawai an halicce shi يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم أي مو كالتشيكو من تراب ثم من نطفة ثم من علقة وأنا دب كما كان أنا يبا كويدي ثم إذا أنتم بشر تنتشرون كويدي سيدي تجد كنا وأتوا أبا ينقطع تو شي واند دب أكي كراكم أبا ين الله غني يا أهل تشيش غني يا أهل تشيش إذا كما دقا تشكين الجمادات كمرجو إذا أكي سسكاوا أي غنكي kamar itatuwa da ake sassakawa a gunki na katako ko na roba ko na karfe ko na wani abu su ma halittar su mutanen ne da su ma aka halitta su kuma su suka kirkire abu sai zaka bauta wa abin da kai ka kirkira ai rashin hankalin ya yawa idan ka bauta wa mutum sai zaka bauta wa wanda shi ma halittar sa aka yi tare da kai ganin ka yayi ganin sa kai kuma ka zo ka ce zaka roke shi da kafin ya zo wa yake yi kafin kai ka roke shi idan ma ka ce ya riga ka zuwa ai kafin shi kuma wasu sun zo da suka zo da baya nan kuwa ke rike su don haka ba wanda zaka kira sai Allah haka idan kuma gunki ne ko wani abu shine tambayar Annabi Ibrahim ga mutanensa ata'buduna ma tanshitun ku yanzu za ku rinka bauta wa abinda ku kuka taka shi ku kuka kera shi da kanku kuku ka sassaka shi wallahu khalaqakum wama ta'malun ai Allah ne ya halice ku shi halici aikin ku daga cikin aikin ma har kuka samu kuka saka wannan ta ya za ku sassaka abu kuma ku zo kuna bautawa abu to shine la yakhluquna shay'an su ba ta iya halittar komai wa hum yukhlaqun su ne ma ake halittar su to sai Allah yake amwatun ghairu ahya bi ma'ana jamada la arwaha laha abubuwa ne da ba su da rai saboda duk gunki da ake bauta masa ai bai da rai shi yasa baya iya motsi wa in yaslubuhum dhibabu shay'an la yastanqidhuhu minhu da'f at-talib wal matlub idan kuma mutum ne ko mala'ika kowa sai ya mutu ai shi ma abwa akwai lokacin da za a zo wanda kowa sai ya mutu sai Allah madaukakin sarki ya koma kamar yadda da yake kama bada'na awwala khalqin an taba yin lokacin da Allah ne kadai ba kowa Allah sai ya sake mai da lokacin da ba kowa sai shi saboda haka kowa yake bautawa amwatun ghairu ahya matacce ne yana da rai yanzu yana motsi amma kamar matacce ne tunda sai ya mutu kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum duk wanda za a ga sake kashe shi ai amwat saboda haka shine Allah yake ghairu ahya ba rayayyu bane wa ma yashuruna ayyana yub'athun kuma su ma ba san yaushe za a tada su ba idan cikin mutane ne ko cikin mala'iku ko cikin wane ne ba wanda ya san ranar tashin kiyama sai Allah babu wanda ya san ranar da za a yi tashin kiyama sai Allah kuma kowa yana jin tsoron tashin kiyama kowa yana jin tsoron wannan ranar da za ta zo har mala'iku suna tuna ranar da Allah zai ce wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ika ahaula'i iyyakum kanu ya'budun akwai ranar da Allah zai tsiye mala'iku ma fa mala'iku wani laifi suka yi amma laifin wasu ma sai ya shafe su a ranar kiyama sai Allah ya ce da su ku kuka ce wa waɗannan su bauta muku ai Allah ya san ba su bane amma saboda ya nuna maka girman tashin kiyama rana ce da kowa sai an tambaye shi sai ya tambayi har wanda bai yi laifi ba qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim ya Allah kai ne majibincin mu ya Allah kai ka san mu ba mu bauta musu ba bal kanu ya'buduna al-jinn wa al-jannu ka bautawa sai a kira aljabin ma a tambaye su kai daga cikin kiraye-kirayen da Allah zai har annabawa duk annabin da aka taba bauta masa sai Allah ya kira shi Allah zai kira annabi Isa dan Maryama yana ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusul wanda annabi wanda Allah yake wa annabi ya koyi da irin su amma sai Allah ya tsiya shi ya ce da shi a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaina min dunillah ya isa kai kace wa mutanenka ai kai kace wa mutane su rike ka da kai da mahaifiyarka a matsayin ubangiji a barni kai kace musu haka ga kristocin gashi nan sai a tambaye shi a gaban su kafin su a tambaye su falanat alannal ladina ursila ilaihim wala nasalannal mursalin sai Allah ya tambaye annabawan kuma sai ya tambaye mutanen da aka aika musu annabawan annabi Isa ma yace subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq ban isa in fadi wannan ba ya Allah wannan magana za ta jijjiga annabi Isa dan Maryam wanda yana daga cikin abin da yasa ba zai iya zuwa ya nema wa mutane shafa'a ba a gaban Allah kowane annabi zai bada uzurin sa shi cewa zai yi ni ina ma zan iya tunkara Allah ni da wasu ma suka ce ni dan sa ne wasu suka ce ni ma ubangijin ne haka ubangiji shine kadai ya san ranar tashin kiyama shi yasa kowa yake jin tsoron tashin kiyama la yujalliha li waqtiha illa huwa saqulat fi samawati wal ardh al'amarin tashin kiyama yana da nauyi a sama yana da nauyi a nan ƙasa la ta'tikum illa baghta kwatsam kawai za ku gani ba tare da kowa ya ga alamar sai ce gobe ne sai shirya ina tunawa waɗansu marasa kan gado daidai an ƙare December 31st 1999 da za a shiga 2000 sai waɗansu suka ce ai daidai ƙarshen wannan millennium ɗin ne za a yi tashin kiyama mutane waɗansu mahaukata suka rika sayan kaya ana shishiryawa mai kyauta ya yi kyauta mai sadaka ya yi sadaka mai sai da gidansa ya sayar don ya kashe kuɗin kafin a yi tashin kiyama ai inda ranar tashin kiyama ya zo da gaske Allah ya gafarta malam ba wannan lissafin ai la ta'tikum illa baghta ba wani mutum da zai gane yanzu za a yi sai ya ga ana yi babu shi to shine Allah yake wa ma yash'uruna ayyana yub'athun su ma basu san yaushe ne za a tayar da su ba mun ce bayanin mu na yau dangane da tauhidul asma'i was sifa me ake nufi da tauhidul asma'i was sifa tauhidul asma'i was sifa kamar yadda Sheikh Abdulrahman bin Nasir al-Sa'idi a cikin littafinsa al-Qawl al-Sadid fi sharh kitab at-tauhid إيش توحيد الأسماء والصفات هو اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال أبن دا أكي نفيد توحيد الأسماء والصفات شيني كتايتك أي توار الله كتبتر كما كيردا كما كأمبتا شوى الله شي كتايك أيت دواتن سسونا يئر الناس da siffofi irin nasa waɗanda suke kunshe da cika da isa da bunƙasa ta kowane ɓangare da kuma siffofin da suke nuna girma da kuma cika wajen wato banƙaye allati la yusharikuhu fiha musharik wanda babu wani da yake tarayya da shi a cikinsu bi wajihin minal wuju ta kowace irin fuska tabbatar da sunan Allah gare shi shi kadai ta irin fuskar da ta caccace shi shi kadai ko da akwai wani suna daga cikin sunayensa wanda ake iya kiran wani ma da wannan sunan kamar Allah shi ne as-sami' dan adam ma sami'un ne kamar Allah al-basir dan adam ma basirun ne hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkuran inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira kaga dan adam ma yana ji yana gani kashi ai kuna ji na kuma kuna gani na amma Allah kuma shi ma as-sami'ul basir shin wannan jin da wannan ganin naku irin na Allah ne to tabbatar da Allah shine as-sami'u irin yadda ya cancanta ga ubangiji tabbatar da Allah shine al-basiru irin yadda ya dace da ubangiji kana gani amma ka san ganin ka yana da iyaka kana hango ni amma baka hango bayana ni din ma bana hango nawo bayan kamar yadda kai ma baka hango na ta bayan sai za ka iya ka hango bayan wani sai za ka iya ka hango bayan katanga sai za ka iya ka hango wajen garin ku sai za ka iya ka hango komi ubangiji madaukake sarki kuma ya sali'u ala kulli shay'in bi sam'ihi wa basari shi kuma Allah yana ganin komi yana kuma jin komi kai naka ganin da gululun ido kake yi iya inda idon zai iya haskawa kadai kake iya capture iya abin da yafi karfin idon ka ya iya gani saboda yayi kankani ba za ka iya gani ba ko saboda yayi girma ba za ka iya ganin sa gaba ɗaya ba kana ganin sama amma iya daga nan zuwa can kake gani ai ba za ka iya ganin sama gaba ɗaya a lokaci ɗaya ba amma ubangiji yana ganin komi in nace komi ina nufi komi Allah madaukin sarki ce la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ard ko a cikin sammai ba sama kawai ba ko a cikin kassai ko da wani abu yana kamar gurgudun kwayar zarra ne Allah yana ganin sa kuma idan yayi motsi Allah yana jin sa kuma Allah yana sane da a ina yake zaune wala asghara min zalika ko kuma yayi kasa da kwayar zarra cikin abin da ilimin dan adam ke iya ganowa cewa yana kasa da kwayar zarra ko irin abin da dan adam bai ma gano kankantan sa ba wala akbara min zalika ko abin da yake sama da haka to Allah madaukakin sarki yarda da irin wannan kuma ka jingina shi ga Allah ka faɗi sunan naka ne ka ce siffar tasa ce shi kadai ba wanda yake tarayya da shi a cikin su wannan shine tauhidul asma'i was sifat abinda yake nufi shine sanin Allah a hakikanin yadda Allah yake saboda farkon abinda ake sani akan kowa shine ai a san sunan sa kafin kuma a san siffofin sa in ka zo bayani akan mutum sai ka ce wane don ka bambanta shi da sauran mutane in ka ce wani mutum ya zo ba wanda zai gane sai ka ce wane ne to idan ka ce wane shi din ma wannan sunan akwai wasu masu shi to sai ka faɗi siffofinsa mai kaza sai ƙarshe sai ilimin ya koma kan shi shi kaɗai to sanin Allah ta hanyar sunansa sannan kuma a zo a faɗi siffofinsa ta yadda zai zama sai shi kaɗai ya cancanci wannan definition ɗin shine ma'anar tauhidul asma'i was sifat wannan tauhidin matsayinsa a musulunci kai ka ce matsayin musulunci ne gaba ɗaya shi yasa shaykhul islam ibn taymiya Allah ya masa rahama a cikin daru ta'arudul aqli wan naql yace innal ilma billahi wa asma'ihi wa sifatihi ashraful ulum ba wani ilimi a duniya da yafi ilimin sanin sunayen Allah da sifofinsa wa ajalluha 'ala al-itlaq kuma kowane ilimi da ka sani a duniya bai kai shi muhimmanci ba li'anna sharafa al-ilmi bi sharafi al-ma'lum saboda kowane ilimi yana da daraja ne gurgurdan menene ilimin yake karantarwa a kai matsayin iliminka ya dace ne da menene amfani da matsayin ilimin ai akan me ake bincike kafin a gane darajar ilimin to akwai abin da yafi Allah daraja akwai abin da yafi Allah matsayi to ilimin sanin Allah ai ya fi kowane ilimi daraja da matsayi kenan saboda haka kowane ilimi da ka sani a duniya yana hidima wa ilimin sanin Allah ne to wannan tauhidin shine ilimin sanin waye Allah Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen Allah ya masa rahama a cikin Fathu Rabbil Bariya yake cewa al-ilmu an-nafi'u yatadammanu kullu ilmin yakunu lil-ummati fihi khairun wa salah kowane ilimi yana da amfani gwargwadon amfaninsa ga mutane ko a nan duniya ko a lahira ko a dukan ya ce wa awwalu ma yadkhulu fi dhalika al-ilmu bi asma'illahi wa sifatihi abinda yafi komi tabbatar da amfani wajen ilimi wanda kuma yafi kowane ilimin amfani shine ilimin sanin Allah ta hanyar sunansa da siffarsa fa inna al-ilma bi dhalika anfa'ul ulum domin wannan shine ilimin da yafi kowanne amfani asalin manufar Allah madaukakin sarki ya ce ku bauta masa saboda ai ku san shi ne sanin sa da kuma cancantar sa shi zai sa ku bauta masa kai in zan takaita muku ba mu zo ma duniyar nan ba fa sai don saboda mu san asma'ullahi wa sifatuhu me yasa Allah ya halicci duniya ya halicci abin da ke cikin ta shine saboda halittu su san shi idan Allah bai yi halitta ba yaya halittar zaka san yana nan balle ka gane darajar ta fa to haka idan halittar ta zo mafi muhimmancin abin da za ta yi a duniya shine ta san yana nan kuma shi ya kawo ta haka sanin sa shine mafi darajar ilimi gaba ɗaya sama da kowane ilimi shi yasa Allah madaukakin sarki ya gaya mana dalilan da suka sa ya halicci duniya da abin da ke cikin ta dalilai guda uku ne na farko shine wannan Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma Allah ce shine wanda ya halicci samai guda bakwai ya halicci kasa suma bakwai din yayi haka ne li ta'lamu don ku sani bayan ya tanazzalu al-amru bainahunna al'amarin Allah yana gudana tsakanin sama da kasa tun da ka zo kaga sama da kasa a cikin tsari ake tafiya baka taba ganin wani abu yana wargaje ba tun da rana Allah ya saita ta haka take aikin ta kuma ba a taba samun tangarda a aikin ta ba ana yin ruwa da damuna baka ganin ana yi da rani lokacin zafi ayi zafi lokaci baka taba ganin al'amuran Allah suna wargajewa ka tabbatar akwai tsari to me yasa Allah yayi wannan tsari kuma yayi wannan kauni ya kawo halittu su zauna su ci moriyar wannan halittar shine li ta'lamu anna Allah saboda ku zo ku san lallai Allah to ashe yaya kuma ake sanin Allah shine ta hanyar tauhidul asma'i wal sifat saboda ku san Allah ala kulli shay'in qadir tunda yayi ku to kuma zai iya komi tunda yayi wani abu to zai iya kuma wani abun da ba wani kuma wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma don ku san Allah madaukakin sarki ilimin sa yafi karfin komi haka sanin Allah ta hanyar sunan sa da sanin Allah ta hanyar sanin siffofin sa shine manufar da ta sama muka zo wannan duniya manufa ta biyu ita ce bayan mun zo mun sani sai Allah ya jarrabe mu ya gwada mu ya gani zaka yi aiki da sanin ko ba zaka yi ba shine ma'anar huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'ala al-ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala Allah ya halicci samai bakwai ya halicci kasa bakwai a cikin kwana shida Allah yace yayi haka ne saboda liyabluwakum don Allah ya jarrabe ku ya ga wane ne yafi kyan aiki waye zai aiki da abin da ya sani akan Allah kaga manufa ta biyu kenan ita ce wanda Allah yace tabarakallazi bi yadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqal mauta wal hayata saboda me liyabluwakum ayyukum ahsanu amala to sai dalili na uku na karshe shine bayan an gama aikin kuma Allah ya sakamako wannan shine dalilin halitta wa khalaqa Allahu as-samawati wal arda bil haqq wa litujza kullu nafsin bima kasabat Allah halicci samai da kasa ne saboda Allah yayi sakayya tsakanin kowa daga cikin halittu bima kasabat da aikin da ta yi saboda haka walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi liyajzi alladhina ata'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna wannan duka ya nuna mana manufar halitta manufa ta farko ita ce don a san Allah to kuma ana sanin Allah ne ta hanyar wannan ilimin na tauhidul asma'i was sifat shi yasa babu wani ilimi da yafi wannan muhimmanci shi yasa kuma shine farko a cikin tauhidi sai ka san Allah da sunayensa da siffofinsa sai kuma ka san halittunsa da ayyukansa shine tauhidur rububiyya sai kuma ka san shi kadai ya cancanta a bauta masa shine tauhidul uluhiyya shine wanda za mu yi shi a darasi na gaba da yardar Allah menene hukuncin ilimin tauhidil tauhidil sunna wal jamaa wanda muke karantar da littafin sa na sharhu usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaa duk ahli sunna ya san wannan littafi yake cewa awjabu ma ala al mar'i abinda yake komai zama wajibi akan kowane mutum ma'rifatu i'tiqad ad-din shine sanin asalin aqida ta addini wa ma kallafa Allah bihi ibadahu min fahmi tauhidihi wa sifatihi da kuma sanin yadda za a bauta wa Allah yadda bayin Allah za su fahimci yaya kadaita Allah yake kuma yaya sifofin Allah yake suke har zuwa karshen maganar sa yace don haka asalin abin da yake komai zama wajibi akan mutum shine ya san wane ne ubangijin sa ana sanin ubangiji kuma ta hanyar al-asma'u was sifa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama yake cewa ma'rifatu hadha asluddin sanin tauhidul asma'i was sifat shine ma asalin ginshiki da tushen addinin musulunci wa asasul hidayah kuma shine foundation din shari'a duk wanda ya saki nan daga ƙasa to ya saki shari'a duk inda zai je ba akan shari'a yake ba wa afdalu wa awjabu maktasabatul qulub kuma shine mafi falalar kuma mafi wajabtuwar duk abinda zukata suke iya nema wa hasalatu nufus duk abinda rayuka za su iya tattarawa wa adrakatul uqul da duk abinda zukata za su iya fahimta mafi girman sa shine sanin Allah ta hanyar sunayensa da sifofinsa dalilai a cikin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai mun faɗa ba kana bude alqur'ani tauhidul asma'i was sifati zaka fara gani kana fara bude alqur'ani ne zaka fara gani bismillahi da sunan Allah kaga tauhidul asma'i kenan shi yasa Allah ce sunansa kuma shi yasa farkon wahayin da Allah madaukakin sarki ya mana ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani shine istiqra bismi rabbika sunan ubangijinka shi yasa farko ya fara koya masa ka fasan ubangijinka kuma ka san sunansa to wane ne mai wannan sunan shine kana fara bude alqur'ani zaka ga bismillahi da sunan Allah suna mafi daraja kenan arrahman arrahim wannan asuna sunayen Allah huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash-shahadati huwa arrahmanur rahim daga nan ake farawa to da su aka fara a cikin alqur'ani wannan shi ke tabbatar maka da tauhidul asma'i was-sifat haka ayar farko kuma bayan bismillah alhamdulillahi lillahi tuna waye rabbil alamin ubangiji kaga nan kuma sifa ce kuma suna ne haka kuma sura kaco kam da tayi magana akan sifofin Allah da sunayensa qul huwallahu ahad kaga da yake huwallahu shine Allah wannan menene suna ne ai ahad shi ma suna ne Allah ya sake fadan sunan As-Samad ya sake fadan sunan sai fara fadan sifofi lam yalid shi kadai ne wanda ba halitta ba haifansa akai ba wa lam yulad shi kadai ne wanda bai haifa ba kuma ba a haife shi ba kuma shi kadai ne wanda lam yakul lahu kufuwan ahad ba wani mai tamkar da shi kowani abu a duniya in ka zo kaman in ka zo kwatancensa zaka ce kamar kaza wa khalaqnakum azwaja kowa da aka yi shi sai da aka yi wani abu mai kama da irin sa ta yanda zai yi dadin kwatance shi Allah kadai shine al-ahad shine kadai wanda baya da abun kwatance in kace Allah sai dai kace Allah anan aka fara kuma anan za a gama amma in kace wane sai ka ce kamar su wane don a gane wane shi Allah sai dai a kwatanta shi da kansa kadai shine ma'anan qul huwallahu ahad kuma shine as-samad annabi tasmudu ilayhi al-khalaiqu bi hawaijiha wanda kowa ke neman sa shi kuma baya neman kowa wanda kowa ke bukatar sa shi kuma baya bukatar kowa wanda ya samar da kowa kuma shi ba wanda ya samar da shi shine as-samad lam yalid shi bai haifi kowa ba saboda baya bukatar ya haifa wa lam yulad kuma shi ba a haife shi ba saboda ba wanda ya isa ya haife shi wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma shine kadai wanda baya da tamkar baya da abokin kwatance
wannan kaga duk sunayen Allah ne da sifofin Allah ai daga jin ana karanta wannan surar in ana irin wannan bayanin akwai ni karatu da ake da kaji ya wannan dadi to shine tauhidul asma'i was sifat shin ana karanta shi gaba ɗayan sa dadi ne da girmama Allah da kuma jin kana ƙara sanin wane ne ubangijinka da kuma kana farin cikin da Allah ya sa wannan da ake fada kai shine ubangijinka wani kuma ba shine naka ba amin mu gode maka ya Allah ai mafi darajar da Allah zai maka shine ka rika sanin sa kuma ka rika sanin wai har yanzu ga shi kadai ka dogara huwa al-hayyu la ilaha illa huwa fa'buduhu wa tawakkal alayh shi yasa Allah ce walillahi al-asma'ul husna Allah yana da sunayen nan mafiya kyau fad'uhu biha idan za ku roke shi da su shi yasa akan sifofinsa Allah yace laysa kamithlihi shay shine wannan ubangijin da babu wani tamkar da shi wa huwa as-sami'ul basir shine kuma mai ji kuma shine mai gani wannan ayar ita ce jigo wajen fassara maka sifofin Allah da sunayen Allah Allah yace laysa kamithlihi shay tun kafin ka fara ka sani cewa zaka ji bayani ne akan wanda baya da abokin kwatance in zaka gane shi ka gane shi a shi kadai din sa kar ka tuna wani a yayin da kake kokarin gane shi sai sai yace laysa kamithlihi shay to yanzu kuma sai ya koya maka waye shi tunda ya gaya maka asalin in ka zo gane shi kar ka tuna da wani sai ce wa huwa as-sami' shine mai ji a lokacin da yazo ce shine mai ji sai ka tuna to ai ni ma ina ji a ya fara ce maka laysa kamithlihi shay in ya ce yana gani zaka iya tuna yanda kake ganin abubuwa a tunda ya fara da laysa kamithlihi shay dai daga cikin ayoyin da suke fito maka da sifofin Allah kuma ka gane jalalar Allah ita ce aya da tafi kowace aya a cikin alqur'ani daraja ita ce ayatul kursi ai abin da yasa ta zama haka shine ta fi kowace aya bayani akan waye Allah ne ai tafsirin ayatul kursi kawai a iya tsammani na ya fi tafsirin kowace aya a alqur'ani dadi ni dai ban taba karanta tafsirin wata aya a alqur'ani ta shiga jikina kamar tafsirin ayatul kursi ba kuma ko a cikin karatun da nayi tun daga farkon alqur'ani har zuwa karshen sa duk inda nayi tafsirin sa ya fita fili to babu ayar da ta zama bakan damiya ne a wurina kamar ayatul kursi saboda abin da yake kunshi a cikin ta kawai ya gagari dan adam kwatantawa sai dai ya mika wuya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm tun daga farko kawai Allah yayi bayanin kansa ta hanyar isbati yace shine Allah ba wanda zai gaya maka Allah kamar Allah la ilaha illa huwa shine wanda babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi al-hayyu shine mai rayuwa ta tabbas ta gaskiya duk wani mai rayuwa in ba shi ba rayuwarsa ba ta tabbas ba ce yau yana cikin rayuwar ana iya cewa baya nan kuma wallahi baya nan in an ce baya nan kuma yau da yake cikin rayuwar jiya baya nan kuma za a zo ranar da baya nan Allah kadai shi ne al-hayy kowa za a ce hayyun ne amma kuma mayyit ne Allah shi ne kadai al-hayy shi kadai ne mai rayuwa rayuwa ta tabbas wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut shine mai rayuwar da babu mutuwa a cikin rayuwar kuma yace al-qayyum shine tsayayye al-qa'imu bi nafsihi al-muqimu li ghayrihi walladhi la yaqumu ghayruhu illa bihi shine tsayayyen da ya tsaya da kansa kuma babu wata halitta da ta tsaya sai da Allah ya tsaya da ita kuma ya gara ma ya tunkuɗe ta ta koma ta fadi shi kadai ne ya tsaya ga kansa shi kadai shine al-hayyu al-qayyum ya gama tabbatarwa sai kuma ya kore sai ce la ta'khuduhu sinatun wala nawm dama wannan shine asali akan tauhidul asma'i was sifat ka tabbatar da kamala ka kore tawaya idan ka fahimci wannan shikenan duk abin da yake kamala ce da isa da kataita sai ka tabbatar wa Allah wannan shine isba daga Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum kaga duk tabbatar wa Allah ne to sai kuma ka kore mata kowace irin tawaya sai ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawm shine wanda gangadi baya kama shi ballantana bacci saboda duk wani mai rai da ka sani inda yana da rai to yana gajiya kuma yana bukatar ya huta sai ubangiji ne kadai wanda bai gaji ba a da da yayi wa ma matsanani wa ma yanzu ma baya gajiya yana aikin dare da rana kuma gajiya ba ta kama shi kullu yawmin huwa fi sha'n kuma kula da duniya da abin da ke cikin ta wala yaquduhu hifzuhuma ba wani babban aiki bane a wurin sa ballantana ka ce ka Allah yana aiki Allah yana aiki idan sunan abin aiki amma ba aiki irin naka aikin wahala ba saboda inda mai aikin wahala ne da yana bukatar ya huta ko ya gangadi amma Allah la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ya tabbata cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah yana da sunaye guda 99 duk wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna wannan hadisi yana cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu huraira menene ma'anar duk wanda ya kiyaye su malamai sun yi fassara daban-daban fassarar da ta fi fitowa shine wanda ya haddace su ya fahimci ma'anar su kuma ya aiki da abin da ya fahimta bi ma'ana ka haddace sunayen Allah guda 99 sannan ka fahimci me suke nufi sannan idan ka zo aiki da su na wajen roƙonta sai ka roƙe shi gurgurdo abinda ka fahimta suna kaza ya dace da bukata kaza sai ka roƙe shi da wannan sunan sannan suna kaza ya dace da cancantar ayi masa kaza sai ka masa abu ina fata an fahimta wannan shine asalin ma'anar man ahsaha duk wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna menene waɗannan sunayen asalin sunayen Allah ba wanda ya san yawan su sai Allah sunayen Allah ba sa da iyaka a wurin bayi shi kadai ne ya san yawan su amma daga cikin su akwai guda 99 da aka ware duk wanda ya haddace su yayi aiki da su zai shiga aljanna amma ba yana nufi wai Allah yana da suna guda 99 baye da waɗansu ba kuna fahimta in ka samu wani ka ce kana da 10,000 sai ce eh ina da 10,000 to ba ni su sai ya dauko ya baka shikenan nuna cewa bai da wasu Allah zaka mata wannan fasara ba ai inda bai da wasu ma ba zai baka 10,000 da ka tambaya ba zaka ubangiji da yake da suna ya 99 ba su ne kadai sunayensa ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya zo roƙonsa yakan ce as'aluka bi kulli ismin huwa laka ina roƙonka da duk sunan da naka ne sammaita bihi nafsak wanda kai ka sa wa kanka aw anzaltahu fi kitabika ko ka saukar a littafinka aw allamtahu ahadan min khalqika ko kuma ka sanar da wani a cikin halittunka aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaib indak ko kuma ka rike shi a cikin taskar gaibinka wanda baka gaya wa kowa ba ashe nan yafi karfin 99 ana fahimta ko akwai hadisi da yake cikin jami'ul tirmidhi wanda aka faɗi wannan hadisin sai aka ƙara da sunayen sai aka ce su ne Allahu ar-rahmanu ar-rahimu al-maliku al-qudus zuwa as-sabur wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine ya faɗi waɗannan sunayen ba cikin marwaita hadisin ne da suka ji haka sai suka ce to bari mu taya ku nemo su sai suka ciro daga abin da suka fahimta a al-qur'ani da sunna sai suka jero ina fata an fahimta haka ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗannan ba shi yasa a cikin waɗansu daga cikin su akwai wanda malamai ke da tantama akan wannan da gaskiya ya tabbata sunan Allah ne saboda duk abin da ba Allah ne da kansa ya faɗa ba ta iya yawa a samu kuskure duk abin da ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta fuskar wahayi na sa ba sai ta yiwu a samu kuskure to shi yasa a cikin wannan akwai waɗansu da waɗansu suke da tantama cewa ba za a ce sunan Allah ba ne an fahimta shi yasa malamai suka yi kokari su ciro su inda a ce a fili suke da sauki ai ba za a ce kawai kyautar aljanna ba ayi kokari ne a nemo su in Allah ya sa ka samu sai ka samu ka ci nan wani kuma ya ci can kai ka fadi tare wani kuma ya cika da haka ne ake kuma ba wanda ya san sunan Allah da siffar Allah irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa in ya tashi wa Allah kirari zaka rika jin waɗansu abubuwa da in ba a wurin sa ba ba a jin irin su shine yake wa Allah kirari yace inna Allah la yanam wala yanbaghi lahu an yanam yakhfidu al-qissa wa yurfa'u ilayhi amalu al-layli qabla amali an-nahari wa amalu an-nahari qabla amali al-layli hijabuhu an-nur law kashafaha la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqi kai wannan sai Allah yace Allah shine ubangijinmu da baya bacci kuma bai ma dace a ce yayi bacci ba yace shine wanda yake saukar da mizani kuma ya daga mizanin arzikinku shike saukarwa ka rasa shike dagawa ka samu shike saukarwa wane taka arziki shike dagawa wane kuma ya haukan arziki sannan kuma shine wanda yake saukar da ayyuka shine kuma mai daga ayyuka ya sa aikin ka ya kasa ya sa aikin ka ya sama shike da control din komai ciki har da kai ciki har da aikin ka yurfa'u ilayhi amalul layl qabla amalin nahar qabla amalin nahar ana kai masa rahoton ayyukan ku na dare tun kafin aikin ku na rana an gama kai masa kuma ya gama sanin tantance aikin da kuka yi da daddare bi ma'ana aikin rana baya rikitar da shi akan aikin dare tun kafin ku yi aikin ya san za ku yi idan kuna yi ya san kuna yi idan kun gama ya san yaya kuka yi sannan mala'ikunsa sun rubuta sai su kawo masa baka tun kafin ku zo ma ya san za ku yi da kuna yi ma ya san kuna yi da kuka gama ya san yaya kuka yi kuma ya sa an yi recording ya ba mala'ikunsa su kawo shine aikin dare ya riga ya zo gare shi tun kafin aikin rana aikin rana ya zo gare shi kafin aikin wani daren bai taba samun ayyukan jal su haɗe da na jiya abubuwa su masa yawa bai gama haɗewa a ubangiji ba haka bane shine wanda wato shamakin da ya tsare shi daga halittunsa ba ka iya ganinsa wani haske ne da ya fi ƙarfin gani ba ganin da zai iya ratsa wannan hasken kuma ya wuce ya gan shi ko da za ka gani to sai dai ka ga haske amma idonka ba zai kai ka gan shi ba shine hijabuhun nur shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya dawo aka ce har ra'aita rabbak ka ga ubangijin ka kiri da mu zai ce nur anna ara ga haske sai zan yi in gan shi haske ya tare ai ubangiji kenan shi yasa ya hana kowa ya gan shi a nan duniya ya ce in za a gan shi sai dai wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira waɗanda suka bauta mata da gaske bil gaibi ba su gan shi ba ba su ji shi ba suka bauta mata su ne kaɗai wanda za su gan shi a ranar kiyama law kashafa hada Allah zai yaye wannan hasken la ahraqat subuhatu wajhihi da darajar fuskarsa za ta sa duk abinda Allah dukkan halittun Allah da sai sun kone gaba daya so da ka rahamar Allah gare mu ce ma da yasa ba ma ganin sa saboda inda zai bari mu ganshi da sai dai mu kone don babu wanda karfin sa ya kai yadda zai iya ganin Allah Allah ya fi karfin haka sai ka je lahira ne ta yanda rai din ba irin na nan duniya bane to sai Allah ya baka damar da zaka iya ganin sa in kana cikin ma'abota ganin sa in baka ciki kuma kalla innahum ma'a rabbihim yawma idhin lamahjubun akwai wanda shi Allah zai tare shi ba zai ga Allah ba yadda bai gan shi a nan duniya ba ya ki shi to haka a can ma ba zai taba ganin sa ba sai dai ya ji azabar sa Allah ka tsare mu shi yasa kuma don ya nuna maka sanin Allah madaukakin sarki da Allah ce wallahu ya'lamu in ba ku manta ba karatunmu a kan ilimin Allah ne, ai wani ɓangare ne na sanin siffofin Allah, shi ne sanin Allah. Aka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin sayyid Muslim, aka ce ya Rasulullah, wai yaya Allah zai yi ne da ƴaƴan mushrikai, ƴaƴan musulmi waɗanda suka mutu suna ƙanana, dukkan aljanna ne, za su bi layin iyayensu ne. Saboda wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum, sai suka ce to ƴaƴan mushrikai da su ba su yi laifi ba amma sai suka mutu, ya Allah zai da su? Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu a'lamu bima kanu aminin, ai Allah ya san irin aikin da za su yi inda sun girman, me za su yi. La ilaha illallah, ba su ta girman ba suka mutu a ƙanana. Allah ya katse rayuwar duk wanda Allah ya kashe shi yana shekara goma, to Allah ya kashe shi ne bayan ya san har zuwa shekara 70-80 ɗari ɗinsa sama da haka Allah duk ya san su, sai ya katse. Don haka inda zai girma me zai yi, musulunci zai yi ko kafirci, Allah ya sani. Don haka idan dama musulunci zai yi a ilimin Allah, zai je aljanna tare da musulmi. Idan dama kafirci zai yi a ilimin Allah, zai je wuta tare da ƴan uwansa kafirai. Duk ƙananan yara Allah ya san menene addininsu inda sun girma. Don haka da ya kashe su karka ɗauka haka zai rikita masa lissafi, ba abin da yake rikita Allah. Saboda Allah ya san jiya, ya san yau, ya san gobe, ya san abin da babu a gobe, da bayan gobe, da bayan babu, duk abin da Allah bai sani ba. Shi yasa malaman suna suke wa Allah kirari da alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Suka ce Allah shi ne wanda ya san da, ya san yanzu, ya san gaba, ya san abin da ba ma za a yi ba a gaba kwata-kwata, inda za a yi yaya za a yi. Idan karatu in kwatanta maka wannan, sai ka karanto faɗin Allah maɗaukakin sarki, walau tara id wukifu ala an-nar fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Kadai ake gane waye Allah, hakikanin gane shi littattafan malamai na aqida na tauhidi, kalizimci koyansu, kalizimci gane su, kalizimci sauraron su, kuma kalizimci ƙara bincike a kai, shi zai ƙara maka imani, kuma ya ƙara maka sakankancewa, kuma ya ƙara maka ƙaunar Ubangiji da tsoronsa. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu lada, kusko ya Allah ya taimaka mana. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.